باكي ميان كويا. جماعة السلام عليكم. Askin shirin na makon jiya mun so mu kawo muku tattaunawa da dan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Sokoto Abdulsamad Dasuki wanda ya jagoranci wani gungun ƴan majalisar wakilai a fafutukar mayar da kasar zuwa tsarin shugabanci na Prime Minister da ta taba amfani da shi bayan samun yancin kai a maimakon na shugaban kasa mai cikakken iko da take a kai yanzu. A yau kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawar ciki har da inda ake samun tasgaro a wannan tsari na shugabancin da Najeriya take kai, musamman ma alakar aiki tsakanin shugaban kasa da ƴan majalisar dokoki.
Kusan wata guda da ya wuce mun hidda wani tsari na wayar da kan ƴan makaranta, shi da muka kawo wani competition na rubutun essay game da abin da ya shafi ita kanta wannan tsarin gwamnati da muke kanshi yanzu. Kuma mun ka bude wannan tsarin ga duk ɗan Najeriyan da ke university a duniyan nan. Yanzu haka ina ganin mun samu hidda mutum 1000 da wani abu waɗanda sun nuna shawar shiguwa cikin wannan tsarin, sun rubuta essay. Da mun so mu yi taro na hulko kamar National Discourse 1 ga watan July, amma jiya mun dan tattauna tsakanin mu da sauran ƴan uwanmu ga cewa za mu ƙara lokaci wanda cewa mu ba ƴan Najeriya, tunda mun ga matasa da yawa sun nuna shawar shiguwa cikin wannan tsarin, kuma su hadda rubutu suka yi game da abubuwan da su ga cewa su ne mafita gare mu irin tsarin da za mu bi na parliamentary din da muke tunanin a kawo. To gaskiya wannan damar da muka samu na wayar da kan mutane ina ganin zai ƙara taimaka mana wurin samun mutane a makarantun ne, kasuwa, gidan mai, ko ina a ƙara wayar da kai. Sannan mu samu lokacin za mu ƙara tattaunawa lokacin, ina ganin Allah ya nuna mana ba daɗewa ba mutanen Najeriya da kansu za su ɗauki wannan faɗan cewa wannan da yadda Allah ita ce mafita.
Wannan al'amari a bisa ga bayanin da kai kaman al'amari ne da zai dan dauki lokaci, saboda yana da matakai kamar yadda kace kuna wani mataki yanzu na wayar da kan jama'a. Sannan ita kuma sha'anin gwamnati waɗannan su zo ne, waɗannan su tafi, waɗannan su zo, waɗannan su tafi. Halin da ake ciki yanzu wannan majalisa saura shekara 3 su tafi, wanda kuma idan aka dubi kila tsawon lokacin da abin zai dauka, wata kila abin ya haura shekara 3, baka ganin wata kila ana iya wani zubi in suka zo sai su manta abin nan kamar da yadda kace an saba da wannan Nigerian factor din. Babu ko abin da ke continuity.
Mu ba mu dube shi ta wannan bangaren ba. Abinda muka duba dai menene mahita ga Najeriya cikin nan da ake ciki. Kuma mu gashi mun kawo tamu gudunmawa bisa ga nauyin da Allah ya daura mana yanzu na ƴan majalisa waɗanda ya kamata mu yi doka ko dokoki wanda za su kawo ci gaban al'umma. Mun iya namu kokari kuma mun kawo kahin ƴan Najeriya a saboda a tattauna a kwana a tashi da yadda Allah na san abin da zai samu karɓuwa ga ƴan Najeriya. Kuma mu tsarin mu kamar na ce maka shine shekara ko zabe wanda zai zo 2027 da yadda Allah ya nuna mu da rilal, mu samu koda na local government ne ya shigo cikin wannan tsarin, mu fara daga local government a samu gwaji a gani, sannan mutane za su fahimci abubuwan da muka yi. Lokacin mai gwajin mu duk damar da ya kamata a ba local government a bata, kowa ya sa mata ido tayi zabe yadda kowa ka zabanta. Duk wani abu da ya kamata local government a bata, dokokin da ya kamata a cire daga cikin constitution a ba local government dama su yi nasu sai ayi. Yanzu alal misali mai lahi cewa a ce duk harkar ta shahin ruwa buhul da ya shahi al'umma Najeriya gabaki ɗaya tana ƙarƙashin local government, suna cikin abubuwan da muke so a har tunani kenan. Dole sai an ɗauki tsare-tsare cikin tsari a gab ka cire su wannan tsarin gabaki ɗaya, inda an ka samu matsalar ruwa kowace local government a riƙe local government chairman ɗin. Allah misali mu fara da nan. So suna cikin abubuwan da muke tunani, kuma da yadda Allah kamar ya ce abin namu ya samu karɓuwa, mu dai za mu iya namu kwarkwado iya namu halin da Allah ya hore mana, kuma da yadda Allah mun ga alamu akwai nasara don wannan abin in Allah da ita ce mahita.
Menene wata kila zaka faɗa game da wannan al'amarin da wata kila ban tambaye ka ba da kake so ƴan Najeriya su sani?
Wannan dai tsarin da muke bi, wannan dai na yanzu na presidential, kowa yanzu ya ga cewa baya aiki. Wanda ke kan gwamnati zai so ya ce a'a daidai muke saboda ina kan kujera, amma duk wanda ba kujera nan sai ya ce wagga magana ku ita ce gaskiya. Allah ya ba mu dama, ina ganin cikin wata 3 ko 4 da muka fara lura ga akalla mun samu shugabanni da dama daga kowane sashen Najeriya. Duk wanda ke kan kujera yanzu zai fara dan dare-dare cewa kamar akwai matsala, amma duk wanda ba kujera san ga ita ce mahita. Saboda haka mu zo mu haɗa kanmu, kan mu yi tunanin kanmu, mu yi tunanin al'ummarmu, mina na zamu iya kawo da zai kawo ci gaban al'ummarmu. Waɗansu da yawa suna magana, ana bari baka misali mataimakin shugaban ƙasa shekarun jiya yayi wannan magana da ya je waje taro a Ilorin na Sino Advocate Yusuf Ali. inda yake magana cewa ai ana neman good governance. Eh to good governance akwai tsarin da zai kawo maka wannan good governance din. Kuma Allah misali da yadda Allah da na san irin wannan tsarin muke bi da Boko Haram ba ta kanta ke ba. Misa saboda lokacin nan gwamnatin nan ba ta yadda harkar Boko Haram ba daga ba. Na tuna akwai lokacin da an ka sace ƴaƴan daga Maiduguri yara 100 da wani 300 da wani abu. An ka zo nan hada shugaban kasa ana cewa ba gaskiya bane. Da kana irin wannan majalisar nan an ka tattauna da wakilan nan babu yadda za a yi a kwana guda ba dauke wani mataki ba. So shi yasa naga cewa kaga harkar tsaron mu abubuwan nan sun ƙara tabarbarewa. Mu a wakilan mutane yanzu na ya san cewa babu ranar da za a shigo majalisa ba a kawo kudurin rashin tsaro ba. Da shugaban kasa ko prime minister yana nan tare da mu da na san da yadda Allah da ba kai inda ake ba haka rashin tsaro banda yanzu rashin abinci. So abubuwan suna ƙara tabarbarewa, dole mu dauki mataki na wanda za mu ƙara taimaka ma al'ummarmu. Yanzu wani misali zan baka, shi shugaban kasa ne yanzu lokacin na gwamnatin Lagos babu wanda ya rigima da shi kamar shugaban kasa Obasanjo lokacin nan, saboda ni kananan hukumomi. Yanzu gashi nan shi kuma ke magana harkar kananan hukumomi, yace Obasanjo bai kamata ya shigo cikin tsarin harkar kananan hukumomi ba. Yau gashi nan shi ke shigo cikin harkar kananan hukumomi. So ba wai shugaba bane ko wani abu, in tsarin kanmu system din mu kanmu shi yana ƙara taimaka ma shugabanni su yi abin da suka so, to shine mu ga cewa ya kamata dauki mataki. Kuma da yadda Allah kamar in hada maka kullum muna ƙara wayar da kan ƴan Najeriya, kuma in Allah da abin nan zai samu karɓa
wannan tsarin da ake kai na shi presidential system din. Ana ganin kaman wasu bangarori kamar yadda nace farko ba sa aiki ciki har da majalisa sau tari. Ana zargin ƴan majalisa tun daga matakin jihohi har na tarayya da zama ƴan amshin shatar gwamnati, wanda wannan ana ganin shi zai sa ai lose abin da ake kira check and balances. Sai kaga shi shugaba wato executive yana yin abin da ya ga dama. Baka ganin wannan kasawa ce da za a ce daga waɗannan bangarorin na ku ƴan majalisa da kuma bangaren shari'a da za su zama har su shige a ƙarƙashin tafin executive?
To kaga ita gaskiya da dukkan ƴan Najeriya ne mu haɗa maka gaskiya, wato shugabannin namu taya ake hishe su. Yes, majalisa alhamdulillah akwai waɗanda sun shahara kan abubuwa da dama, amma duk da haka kuma ba mu iya shirye wannan bangaren na cewa je kana yi ka, akwai su da dama. To idan mun ka dauki wannan matakin babu magana je kana yi ka, ko na yi ka zaka zo nan dan za a yi hukunci, kuma hukuncin da za a yanke wanda ya shafi al'umma kan akwai abubuwan da ya shafi kilan sai ka koma gida ka shawara. Amma mafi yawanci nan za a zartaswa shi yasa ake cewa dole ka sa wakili wanda aka ga cewa nagari ne, ya san ciwon kanshi, ya san me al'umma take ciki. Kuma ba irin yanzu ba da kilan zaka iya tura wani wanda zaka yi shekara ɗaya ba kuma da labarin shi. To mataki ne zamu dauka kamar yadda muke cewa dole sai mun zama deliberate ne da zamu hidda shugabanni nagari. To wannan yana cikin tsarin da in Allah da zai hissuwa muna da shugabanni nagari. Dan shugabanni kullu ana ganin, kullu ana jin ku. Kuma babu yadda za al'umma ta zabe ka ta ga ana ci ana yake hukunci bata ji ka ba. So wannan tsari shi zai ƙara tabbatar muna cewa da yadda Allah in ka bada dama an ka koma tsarin ga zai hissuwa muna da shugabanni nagari. Kuma insha Allah a ce nan da shekara kilan 20 to Najeriya ta zama abin koyi da ita.
Yanzu idan ka duba kamar yadda kace akwai koyo ne muke yi na wasu kasashe musamman irin nan demokradiyya Amurka, to amma sai in ka tsaya ka duba zaka ga cewa akwai bambanci kwarai matuka tsakanin yadda ake yin irin wannan tsarin a nan Amurka da kuma irin yadda ake yin shi a Najeriya. A nan kaga zaka ga ana ta taburza tsakanin shugaba da ƴan majalisar dokoki. Yanzu magana gar nake da kai, har yanzu ba a kai ƙarshe akan kasafin kuɗi ba, saboda ga abin da yake su kuma sun ce atabau, ba ma magana a ringizo akai ko wani abu kamar yadda ake zargi a Najeriya. A'a, kuɗin ne hakika. Sai a samu ran lokacin da an kai abin da suke kira shutdown a ruhi aikin gwamnati saboda babu kuɗin biyan ma'aikata. Me yasa ya bambanta da Najeriya? Ko me yasa kake ganin in ma Najeriya ta dauko wani tsarin ba za a koma a gidan jiya ba, shi ma ba zai yi daya da sauran kasashen da suka ci gaba ba?
Ai in ka duba akwai abin da a turance muke ce ma home grown parliamentary. Ba mu ce mu koyi wani Burtaniya ba ko wani Faransa ko mun ce mu duba mi kai muna aiki Najeriya. Ai su waɗannan sun dauki abin da ke musu aiki ne. Kuma inda mu ha koya ma na America da mun ka koya ba mu koye shi da kyau. Ko ka duba gani mataimakin shugaban kasa ina yake nan a nan. Yana ina.
Senate yake.
To, Najeriya yana ina.
Yana ofishin shi.
To, so su ne misalai da dama ba mu yi koyi ga waɗanda mun haƙura da gare su ba. Saboda haka mu mun ka duba mun ka ce mu yi namu, sassa a turance mun ka ce home grown. Mu ba da shawara mu gani, amma koya home grown ɗin yake mu ba da dama inda shugaba ko da yaushe yana tare da al'ummar shi kuma yana ma al'ummar shi bayani.
Masu saurare a nan za mu dasa aya. sai mako mai zuwa da zamu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu kamar madadin Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.